Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a mitoci 25:31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Zami magana ne akan yajin aikin da kungiyar malaman makarantar jami'ar kimiyya dauka.
To jama'a, muna tafe da karin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Zamu fara ne da lekawa jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana.
Sauraro barkamu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da shugabannin kungiyar malaman jami'o'i wanda aka fi sani da ASU bangaren jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda zamu tattauna da su akan shirin da suke yi na shiga yajin aiki na gama gari, wanda a halin yanzu suka ce sun fara shirin yin yajin aiki ne na jan kunni ga gwamnatin tarayya. Yajin aiki ya zama abu ne wanda aka saba da shi a jami'o'in Najeriya. Shin me yake kawo shi, kuma yaya iyaye suke hango irin wannan al'amari na yajin aiki tsakiyar karatu yanda yake taba rayuwar ƴaƴansu da kuma cigaban ilimin su? A cikin kuma zaren namu muna tare ne da matashi Malam Mubarak, wanda yake shi ma dalibi ne a jami'a, wanda zai ba mu iya nashi tunanin a game da yanda shi yajin aikin yakan shafi harkar ilimi. Malamai barka da zuwa. To a cikin dai zauren namu muna tare ne da Dr. Hussein Abdullahi, wanda shine sakatare na kungiyar ita ASU bangaren jami'ar Ahmadu Bello, da kuma mataimakin shugaban ita wannan kungiya, wato Dr. Abubakar Zaria Ibrahim, sai Mubarak Sama'ila wanda yake dalibi ne a jami'a, da kuma Malam Bukata wanda yake ubani ga daliban da suke wannan jami'o'i. To malamai, ina kara muku barka da zuwa wannan zauren namu. To shi wannan dai yajin aiki ba sabon abu bane a Najeriya. Kusan a duk wani jami'a idan yaro zai shiga, yakan sa kuma a cikin ƙarƙashin zuciyarsa cewa akwai lokacin da kila za a je yajin aiki wanda aka yi shi a Najeriya mai tsawon zango. An taɓa yin yajin aikin da aka shekara guda a Najeriya kafin a koma, wanda akan fafata tsakanin gwamnati da ita kuma kungiyar malaman, wanda sukan kawo ƙorafe-ƙorafen su cewa akwai haƙoƙin su da ba a biya musu ba. Shin a wannan karan, ko yanzu irin haƙoƙi ne ita wannan kungiya ta malaman jami'o'i, wato ASU, take kukan ba a biya mata ba, take son ta je wannan yajin aiki wanda har an fara ƙaddamarwa cewa za su bada na jan kunne ga ita gwamnati? Bari na fara da shi sakatare. Shin menene dalilan ku na shiga wannan yajin aiki wannan karan?
To alhamdulillah, wannan ba sabon al'amari bane tun wancan yajin aiki wanda muka jingine mun yi bayanai masu dama akan abubuwan da suka jawo wannan yajin aiki wanda ya gabata, da kuma shi wannan nagargadi da muka fara shi tun ranar Litinin. Ba wai yau ne aka fara shi ba, an fara shi tun ranar Litinin bayan da shi shugaban kungiya ya ayyana da shi. So abubuwan da suka sa muka shiga wannan yajin aiki na farko dai akwai kudade waɗanda na ci gaban jami'o'i wanda muke kira da revitalization funds waɗanda da su ne ake amfani wajen sama wa jami'o'i gine-gine kayan aiki da wuraren inda malamai za su zauna da ma waɗanda ma ba malamai ba masu tallafa mana wajen ci gaban harkoki na ilimi da ta yadda koyarwa a cikin jami'a sai kuma abu na biyu ala kullu halin muna fada ma gwamnati cewa idan kina kuka ko kuma gwamnati tana kullun kukan ba kudi to na menene kuma za a ƙara kirkiro jami'o'i kullun ne gasu nan jami'o'i ana ta kirkiro su kuma ba kudaden da za a gudanar da waɗannan jami'o'i shine muke hange kuma muke jawo hankalin gwamnati da cewa a yi doka wadda za ta zo ta sa tsari na kamin a kafa jami'a ya kasance to jami'an nan za ta iya tsayawa da digadigin kafafuwanta don a bada ingantaccen ilimi don in ana kirkiro jami'a kamar a ce gida ne mai gida kullun yana kukan ba kudi sai kuma ya karo aure kuma mata su ta haihuwa to ba za a bada ingantaccen tarbiya a wannan iyali ba to sai kuma wani batu wanda ya shahe na haƙoƙinmu na allowance na EAA wanda ana ta koken ba kudin nan muka zo muka ce to mun ji ba kudi to amma a bada wani dauni kwanakin baya ana ta rade-raden an ba asu kudi biliyan na 50 to ina so in tantance abubuwan da suke kudi ne wanda shi na revitalization da na EAA revitalization abinda aka yi tun lokacin da aka yi lissafi trillion 1.3 wanda dai za a inganta jami'o'i to shine wancan yajin aiki da aka yi gwamnati ce za ta iya bada biliyan 20 wannan kuma ta zo ta kara biliyan 20 wanda gwamnatin baya da ake ta koken lalataccen gwamnati abinda ta fara bada dauni na biliyan 200 an zo ana bada biliyan 20 wanda jami'a ɗaya ma tana iya makule waɗannan kuɗaɗen ba tare da an ga komai a cikin shi ba so mu muna ganin cewa an zo an bada okay wannan allowance da ne magana akan shi an bada biliyan 30 wannan dauni na kuɗin inganta jami'o'i an bada biliyan 20 wanda a ƙarshe da aka zo jami'o'i ma da aka kansa waɗannan kuɗaɗen menene suke har yanzu akwai dindin basussuka na allowance wanda muke bi wanda kashi 1/10 na kuɗin nan gwamnati ba ta biya su ba.
Malam bukata matsayinka na uba. Ka ji dai abinda shi Malam Hussein ya yi ta bayani akan dalilansu na zuwa wannan yajin aikin. To kai kana ganin da ya yi magana akan cewa ana kirkirin sababbin jami'o'i bayan sauran na da ba su koshi ba. Kana ganin wannan hujja ne da su iya zuwa shi wannan yajin aikin da suke kuka akai?
Su jami'o'in da dama sun ga sun zama kafafun jami'o'i kamar musamman Ahmadu Bello University ta Zaria da sauran wanda dama sun zama first generation university. Mu iyaye mun fusino da dama wayannan wanda suke nan a kasa din su koshi sosai gaba daya tukuna inganta su sosai karin jami'a wanda na dadin ba su ga sun koshi din ba ka gai kanka zai kawo dan tangarta so namu shawaran shine gwamnati ta kara duba wannan wurin yawa a gaskiya amma sai mu iyaye wannan labarin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i ta Najeriya mun zo na da bakin ciki kware da gaske domin ita gwamnati malaman nan kwanakin baya sun yi yajin aiki an zo an hadu da shi minista na lebo wanda shi an zo an tattance wannan magana tare da shi har ma su malamin jami'a sun janye to mu ayyaye muna ganin kamar gwamnati ya kamata da ta saya ta ga cewa ta cika alkawali to amma har a yanzu din da ya zama mu da mamaki har yanzu ana kan ja akan wannan abin mu iyaye mun san cewa ilimi ke ce ke rike kasa domin duk gari wanda ba su sa ilimi a gaba ba yakan zo na da damuwa sosai shi yasa mu a matsayin iyaye fatanmu ne yaranmu maimakon su zo na gida ya kamata su zo jami'a su zo su samu wannan ilimin domin garinmu ta ci gaba kauyuka ta ci gaba har Najeriya ma gaba daya ta samu bunƙasa
to gashi kullun ana zuwa yajin aiki
to yanzu ya zama abun mamaki ne wanda kowane lokaci ana zuwa yajin aiki wannan zuwa yajin aiki ma wani lokaci ilimin shine ma wani lokaci idan ana baka ya kamata ya dan zo na da tafiya gaba daya amma ana zo ana yankewa wasu yaran ma gaba daya dan irin yankewa wanda ake din mama wasu kuma gida sai su haɗu da wasu abokanai sai ga kawai yaro kuma gaba daya hankalin shi ma ba zaka gane hankalin shi ba so mu dai a matsayin iyaye namu roko ne dan Allah muna kawo babban roko ga gwamnati musamman a yanda wannan damuwar ya zo ya same mu gwamnati ta yi kokari ta duba wannan al'amarin malaman jami'o'i
to Dr. Abubakar Zaria babu wasu hanyoyi ne na jan kunne ga ita gwamnatin ba tare da an je ta wannan yajin aiki na gaba gara ba
akwai hanyoyi da dama wanda yake da an bi su har yanzu ana kan bin su. Amma ita gwamnatin ita ce ba ta da kunnin ji ko kuma jikin aikin da irin wannan hanyoyi din. Yanzu kin ga tsakanin janye yajin aiki da muka yi a bara zuwa bana din mun rubuta wasiƙu zuwa ga gwamnatin tarayya sun kai su hudu game da cewa muna tuni akan alƙawuran da aka yi.
Tsakanin
asu da gwamnatin tarayya duka wasiƙu hudun nan ba amsa ɗaya kenan. Na biyu kuma shugaban majalisar dokoki Bajamin Yale kenan ko yayi kokarin shiga. To yayi kokarin shiga tsakanin ASU da gwamnatin tarayya ya sa ministocin nan da na ilimi da na kwadago da na tattalin arziki na kuɗi duk sun zo an yi taro da su da ASU a lokacin suka yi mishi alƙawarin cewa in Allah ya yarda cikin wata ɗaya za su kawar da wannan matsala din. Aka yi wata ɗaya ba su ce komi ba. Shugabanmu ya kira shi ya ce mishi to ga wata ɗaya ya wuce ba a yi komi ba. Ya ce to bari zai kira su. Ya kira su suka ce mishi suna nan suna yi. Lokaci ya wuce shugabanmu ya sake kiran shi ya ce ba su ce komi ba. Wato saboda kunya a na ukun da shugabanmu ya kira shi sai ya kasa ma ɗaga wayar. Ƙarke kawai sai ya rubuto ma shugabanmu wasiƙan kota kwana wato text cewa it is very unfortunate. An san kawai da ya iya bayarwa kenan. Wato yana nuna baƙin cikin shi na ga irin ƙoƙarin da ya yi ya shiga tsakani. Amma su kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Su principal access ɗin wato su jagororin wanda yake ya kamata su ne za su warware matsalan ɗin sun ki su ba shi goyon baya. Kin ga na biyu? Na uku kuma akwai interreligious council. Wato hukumar da take duba al'amarin addinai na ƙasa wanda yake sarkin musulmi da shugaban kiristoci na ƙasa suke jagoranci sun shiga tsakani da gwamnatin tarayya. Na tabbata inda kun karanta jaridu za ku ji irin maganganun da Buhari ya yi lokacin da suka je wajen shi. Yana nuna takaicin me yasa ma tuntuni ba a biyan ma waɗannan malaman makaranta wato asu buƙatunsu ba don a yi maganin wannan matsala. Ke kya ce da zaran sun fita zai ce gobe ai komi. Lokacin Jonathan da muka samu irin wannan kiki kaka din har abin ta kai teburin shi wallahi tallahi sati ɗaya ya bayar kuma cikin sati ɗayan aka resolve problem din. To amma a ce wannan gwamnatin ta kasa to kin ga ashe akwai hanyoyi da za a iya gyara abin kamar yadda kika tambaya amma ita gwamnatin ce ba ta so ta yi amfani da hanyoyi shi yasa muka ga tunda ba wani yare da suka iya ji sai na yajin aiki ba son ranmu bane mu dauke shi amma yakan zama dole shine hanya na ƙarshe.
Akan samu biyan bukata idan an aiwatar da shi yajin aikin kamar dai daga shekarun bayan da ake ci gaba da gabatar da shi yajin aikin wanda a tarihi ya nuna cewa tun daga 1980 aka fara yanayin yajin aikin nan. Shin ana samun biyan bukata idan an aiwatar da haka?
Alhamdulillah ni abin da kullun nake so a gane cewa duk lokacin da muka yi yajin aiki akan tashi da alƙawura ne. Gwamnati za ta yi kaza a lokaci kaza to a ƙarshe gwamnati ba za ta aiwatar da waɗannan alƙawuran nata ba. Mun janye yajin aiki a bisa waɗannan alƙawuran da gwamnati take. So ni ina ga in muka ɗauki tarihi yajin aikin zamu ce to yakan biya kwalliya kan biya kuɗin sabulu. Misali zan baki ɗaya daga cikin gwagwarmayar da muka yi na ita ƙungiyarmu ta malaman jami'o'i Chatfund wanda duk yanzu in kika je ko kuma muka je duka jami'o'in nan ko wasu manyan makarantu polytechnics ne college of education ne ba za ki taɓa ganin cewa ga wani ko ta jiha wai kuɗin gwamnatin jiha ya shigo. Duk gine-ginen nan ne duk kayan ayyukan nan da ƙarawa malamai sani training duk daga kudin third fund din nan ne inda kungiyar malaman jami'o'i bata jajirce ta tsaya tsayin daka aka kirkiro da wannan hukuma ba da kwalliya bata biya kudin sabulu ba. To amma mu abinda muke cewa idan an yi wancan to ya kamata kuma yanzu abubuwan da suka bijiro ya kamata gwamnati ba wai ta tsaya akan yin alƙawari bane kullum idan an yi alƙawari a cika ai mutuntaka ce ko alƙawari Allah ya gaya mana masu yayi tambaya akan shi to me zai hana gwamnati ta kare kanta akan tambayoyin da Allah ne.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen Binta domin jin cigaban tattaunawar.
To an ce dai in an bi daga-daga na nesa kan shaka shi a duk cikin wannan dambarwar da ake ciki ɗalibai kusan su ne abin suke tsakiya ba su can ba su nan. Malam Mubarak a matsayinka na ɗalibi shin kuna jin daɗin wannan abin da ake aiwatarwa kuma akwai wani amfani da kuke amfana da shi idan an ji yajin aiki?
Assalamu alaikum. A magana ta gaskiya shi rayuwa ta ɗan adam kamar yadda shi matsayin uban ɗalibai magana cewa ilimi shine ƙashin bayan komai a duniya ma gabaki daya wanda inda babu ilimi ba za a samu ci gaba ba. Ga ni ganin gaskiya duk abin da zai kawo wani ci baya ko kuma karaya
ko wani samu wani tangarda ko kalilanci akan harka ilimi to ina tunanin ba za a bada emphasis ga wannan abun ba sai dai ai kokarin gano wace hanya za a bi don a dakile wannan lamarin to haji ganin gaskiya wannan harka ta yajin aiki tana taba harkar rayuwar dalibai kama tun farko daga lokacin da za su bata kai ne ka zo ka shiga makaranta da sunan zaka kare kila shekara 4 in program din ka ne shekara 4 ne in kuma karatun ka ne shekara 5 ne in shi da ni in ma 7 ne kuma dinau ne kana tunanin zaka gama a wannan lokacin to amma sai yanayin wannan shiga yajin aikin da ake tai sai ya kawo tsiko ga karewar mutum wanda zai shekara 4 sai zai kai shekara 6 7 8 ma ko fiye da haka wanda kuma wannan ci bayani wanda yaro kusan zuwa makaranta yana jaye ma yaro hankali ne ya maida hankali ga abin da yake na kware tunda ka buro gida kila da safe karfe 8 kana da aji ka fito ka zo makaranta to kana nan tare da malamai suna koya maka tarbiya suna koya maka abin da baka sani ba na ilimi to baka da lokacin zaka je ka be ba da gurbi ko bata garin yara wanda su ba su samu wannan ba to ilimi zaka ga ka bata wasu awanni wannan ko da za ka koma gida ka samu gajiya ba za ka samu damar ma cewa bari in je in fada da wancan ko in zagi wancan ko mu wancan rashin kunya kawai za ka zo ka dinga muraji'an abin da ka koyo daga makaranta ne baya ga wannan kuma kudin da iyaye suke kashewa an sun riga akwai uba wanda ila albashi yake dan kwasa ba wani kudi bane ya taka karaya karya shi zai dan kwatanta ya ga nawa zan biya ma yaro na a shekara wanda idan ya gama a shekaran nan na riga na san na gama da wannan zai yi budget zai kidindici to kuma ya riga ya biya to yaro ya fara an je an sai littafai an sai mi an kashe wannan kudaden kuma an zo an je strike yaro ya dawo gida zauna to kaga wannan abun kuma zai jawo mu uban wata damuwa garin cewa ya sa kudi da tunanin cewa yaron shi zai kare karatun shi a shekaru kaman kaza kuma yana tunanin idan yaron ya gama zai iya kokarin shi wurin ya ga yaron shi ya samu aikin wanda zai tallafa musu kila a wahalar da suke da shi suna tunanin zai dan kwatanta dan ba zai iya don su ba amma zai kwatanta sun yi rauni ya dan taimake su girma ya kawo shi ma wannan strike gaskiya mu dalibai muna bakin ciki da shi kuma mu ji dadi ba kuma baya ga haka shi wannan yajin aiki yana taba dalibai ko kuma da mutanen ma da suke waje wanda suna tunanin wanda yake aji daya na jami'a suna tunanin idan shekara ta zo zai sashe zai yi semester shi ta farko zai yi ta biyu lokacin da ba strike ana karatu yanda ya kamata zai matsa ya shiga aji biyu shi kuma wanda yake wajen shi ma yana neman gurbin da wannan ya daga ma shi ma ya samu ya shiga shi ma haka za a ci gaba da tafiya haka za a ci gaba da tafiya kowa na jiran wani ya daga kafa shi ma ya sata shi to kuma idan haka zo ana strike din nan za a ci gaba da jira ne za a ci gaba da zama ana jira wannan kamar idan ya tunawa lokacin da na samu admission 2019 ne shekarar 2019 to da aka samu wannan an dan je wani abun nan na gargadi yajin aiki na gargadi to kuma dai duk da dai Allah ya kawo aka samu wannan cuta ta ballewar cutan coronavirus din nan ta zo ta kara dagula harkan to yanzu kuma gashi mun bata shekaru gida zaune duk da mun samu admission amma ba mu fara karatu lokacin da ya kamata ba tunda inda mun fara a wannan shekaran da insha Allah yanzu ina tunanin mun gama to amma sai gashi kuma strike ya sake bullo kai to ni da kiran da nake so in yi shine zuwa ga gwamnatin Najeriya ta duba Allah ta duba girman ya ilimi yake kasar nan ko kuma in ci duk duniya tun daga kama daga aikin lafiya da wani kere-kere da wani harkar computer da menene dole dai da ilimin nan ne dole ne a inganta malamai su suke hitar da likitoci su hitar da jami'an tsaro su hitar da wani mai kere-kere da duk wani abu da ya kamata har shugabannin ma su ma duk malamai ne suke kokarin tada su dole sai ka zauna aji ne an koyar da kai sannan shine zaka samu ilimin da zaka iya jagoranta al'umma ko ka iya ba mutum wani magani zai sha ko menene da irin wannan
to malam Abubakar Zaria wai kukan yi tunani ko in ce kukan sa su daliban a cikin tunanin ku idan kun fara yajin aiki ko ce to yaya abin zai shafe su
to dalibi ai shine na farko domin idan ba dalibi ai ba malami kamar yanda yake malami shine na farko in ba malami ba dalibi kuma abin da yake tabbatacce shine mu kanmu nan iyaye ne dazun nan kafin malami nan nake ce miki yaya na hudu a jami'a malam ma shi ma to saboda haka dole mu tunanin yaya daliban nan za su ji amma abin da duk muke yi saboda su din ne ba saboda kanmu da farko ba domin duk wani kalubale da asu za ta tura mu gwamnatin tarayya sai ta fara da makaranta tukun kafin ta fara da yan kungiyanta saboda haka kowane lokaci aka ce mana an ba makaranta kaza domin a taimaki dalibai su ci gaba da karatu ko da mu ba a bamu ba sai ku ga mun dan janye mun ce to tunda abinda makaranta take so ta samu mu bari mu hakura ai dalilin da yasa ba su sukan da muke bi suka taru kenan wancan shekaran da aka ce an bada suna cewa sun ba asu kudi wanda yake ba asu ake ba kudi ba makaranta ake ba kudi to a ciki ai akwai yan allowance din lokacin da allowance din suka zo suka raba ni dai nan inda na sani abinda kawai aka iya biyan mu shine kashi 51.7 ko ni abinda nake bi na wannan shekara ina bin na 2018 2019 2020 haka yake sai aka bamu na 2021 to na 2021 din ma da aka bamu kashi 51.7 na abinda muke bi na shekaran kawai ya iya biyan mu amma sai muka ce to mu karba mu janya mu dawo ɗaliban mu ci gaba da karatu. Saboda haka mun kan lura da inda ɗalibai suke ji da kuma inda za mu sauƙaƙa musu. Kuma tun da aka dawo yajin aikin na ɗaliban za su tabbatar da wannan, ba malamin da bai ƙosa ya rika karantar da yaran shi abin da ya kamata su sani na wanda suka yi misin baya ba. Saboda haka dalilinsu muke wannan abin.
To malam Bukata, a matsayinka na uba, wani irin shawarwari zaka bayar cewa akwai hanyoyin da za a iya magance irin wannan matsalan wannan take faruwa a halin yanzu ko kuma kare faruwa ta nan gaba?
To ni dai ina son dan kawo shawara ne ma gwamnati ta tarayya ta Najeriya. Kamar yadda danzu na faɗa, ilimi ita ce take kawo ci gaba ma ƙasa. Sabili da haka ina son gwamnatin tarayya ta ɗauki hakuri ta duba damuwan su malamai na jami'o'i ta Najeriya, a yi yanda za a yi a dan maganta musu wannan damuwan. Amma dai ma ba za a iya yin maganta damuwan gaba ɗaya ba, a kiro shugabannin su wayannan ɗaliban a yi musu magana dan abin da yake da kasa. A yi a ɗan basu, sai a ɗan basu wani ɗan karamin lokaci, watakila mai yiwuwan an zo ɗan samu namu da za a samu, sai a zo an ƙara samu su.
Malam Mubarak, idan da za a baka dama a ce ka yi roƙo, wane kake ganin yake da sassauci a ɓangaren ka da cewa idan ka roƙe shi zai iya yarda ya sassauta akan maganar yajin aikin nan, shin wa zaka roƙa, ASUU ko kuma gwamnati?
To, a hakikanin gaskiya ni a nawa gani in da sauƙin yake ina ganin ASUU zan iya roƙo. Dalili na kuma shine su ne muke tare da su suke ganin halin da muke ciki, kuma mu ma su muke ganin halin da suke ciki, saboda mu da su kamar ɗa da uba ne. Kamar yadda malaye magana cewa ai in ba malami ba ɗalibi, in kuma ba ɗalibi ba malami, saboda kowanne yana zaman wani ne, babu wanda zai iya yi kamar kafafi ne guda biyu, in ɗaya ta kare to ɗaya ba za ta iya tafiya ba, dole sai da wani abu da zai bata kwarin gwiwa. Bisa ga la'akari da cututtukan da suke samu na damuwa akan haƙoƙansu, wanda kusan kowace ƙasa tana ba mutanen ta haƙoƙa musamman malamai, tana ba su kwarin gwiwa, malami ya ji ƙarfi sosai wurin zuwa makaranta akan lokaci, kuma yana ba ɗalibi abin da ya dace ya bashi saboda gobe tai kyau. Bisa ga wannan la'akarin kuma nake son in kira ga gwamnati, dan ita ce kashi, ita ce sama da kowa, saboda wannan bukatar da suke da ita ba ga kowa suke da ita ba ga gwamnatin ne, tunda ita take biya. To daga koda su an ba su hakurin suka yi, za su ci gaba da cutuwa. Kuma ni a tunani na gaskiya ba laidi ba dacewa bane, kuma ba daidai bane mutum yana cutuwa da abu kuma ka ci gaba da ba shawaran ya ci gaba da yi. Abin da nake tunani kamata yi digabar ka zo ka ci gaba da ce ne ya hakuri, tunda an yi ta roƙon su da kuma sun yi din, to yanzu ne an tura su ne zuwa Bango, suna ganin babu wata hanyar da za su iya bi su warware wannan matsalar, dole su yi ta wannan. Ita kuma gwamnati kada girmanta ya faɗi, ta yi ta alƙawura kuma ana ganin ita za ta iya, kuma kuɗin nan akwai, kuma sannan abin da suke ake kallo mu ilimin nan shi ne abu mafi muhimmanci akan komai, shi ne mafi muhimmanci duk abin da za a yi a ƙasa, shi ne gaba, shi ya kamata a dinga sawa gaba. Kuma duk irin kuɗin da ake cewa ana warewa in an yi bajet na ƙasa ana sawa a harkar ilimi, to ke ga mu za mu ɗauka cewa kenan kawai ƙarya ne, farfaganda ne, ba abu bane na gaskiya. Saboda gashi malaman jami'o'i suna ta kokarin su ji yajin aiki a daina karatu a kulle jami'o'i, to in dai har ko akwai kuɗin nan, to ya kamata ko a ba su kamar yadda ake faɗin cewa an ware kaza, an ware kaza, an ware kaza, to kamata a magani a ƙasa a ba su, saboda mu ɗalibai mu samu mu koma mu ci gaba da karatu, saboda future ɗinmu kar ta lalace.
To malamai, kun je ji abin da sauran waɗanda muka tattauna da su suka ce a game da shi wannan rukuri naku na zuwa yajin aiki. To a bari mu koma ɗaya daga cikin kuma matsalolin da kuka ce kuna fuskanta shine na maganar IPPIS, wato wannan tsari na biyan kuɗin albashin ku malamai, ina aka kwana?
To har yanzu dai ana nan dai an tilasta mana shiga a cikin wannan manhaja na biyan kuɗi, wanda ita an kirkire ta ne don ma'aikata civil servant. Mu kuma ba ma cikin wannan tsarin. Abinda nake so a fahimta shine cewa wannan wani kuduri ne na IMF, to tsari ne nasu da aka fara kawo shi. Ai da mu da Ghana ne aka fara ba. Ita Ghana da ta tsaya ta fahimci kai wannan ba zai ma jami'o'inta ba. Tun harko ita ta ce ni ba zan amfani da shi a jami'o'i. Mu ko Najeriya da yake mu ɗan son kyale-kyale ne na mutanen kasashen waje, kawai sai muka rungume shi hannu biyu muka zo yanzu matsaloli. Abin da ya faru da aka kawo shi, yanzu ga mataimaki na nan gurin shugaban sashe ne na ɓangaren koyarwa na jami'a nan, watakan head of department ne a department ɗin shi yanzu kusan, saboda shigowa wannan manhajar na biyan kuɗaɗe, malaman da suke na waje waɗanda ko contract ne ko expatriate ne ko duk shi kenan sun tafi da masu sabbatical, to ba a biyan ka sai ka zauna, ba a iya biyan ka da wannan manhajar.
So da muka ga waɗannan matsalolin ya zo ya taru. Ita kuma jami'a kamar yadda na fara yin bayani a farko, ita jami'a duniya ce. Duniya ce gaba ɗaya ta tara kowa, ta tara komai kuma a cikinta, kuma dole a yi ta a haka. To da aka kawo wannan manhajar sai ta kori kowa, sai ta bar kawai ƴan kalilan a cikinta, watakan ire-iren mu ƴan gida dole mu zauna ba yadda zamu, da kuma ba za mu iya zuwa na tsari namu na cewa muna iya zuwa wata jami'a mu je mu yi hutunmu a wurin wanda zaka koyar a wurin ba tare da kabar aikin ka nan na kula da supervision na student din ka ba, zaka je kai wannan hutun naka na shekara ɗaya ka dawo kuma ana biyan ka. So wannan yazo ya ruguza wannan wanda aka ga kwararre ya yi ritaya zai tafi, amma yana da wata dama da zai zo na shekara ɗaya na shekara biyu ya zo ya bayar a cikin jami'a ya zauna a department ɗin, don maybe kila akwai wani malami na department ɗin wanda yake koyarwa yake training nashi ya zo ya maye shi, bai riga ya gama koyar da shi ba kuma ga ritaya ta cin mashi, ko kuma in ɗan ƙasar waje ne zai koma ƙasarsu, sai wannan manhaja da ta zo ta ruguza wannan ba za ta iya biyan shi albashi ba. To in ya tafi ina za ka tura wannan shi wannan wanda bai yi da koyarwa ba,
ko kuma
bai gama nuna ba, ko kuma wani can wanda ya zo daga waje wanda shi kuma yana so ya koma can gurin ya ci gaba da harkokin shi na aikin shi, shi ma bai yi da gama ba, a nunar da shi ba ya tafi. An zo an ruguza abubuwan gaba ɗaya na wannan da muka ga, aka sai muka ce ai mu ƴan gida ne kuma mu kungiyar mu ta masana ce, sai muka kirkiro da manhajar mu wadda ta hada mu tasha wato kan faculty namu na jami'o'i ta riga ta hada komai, aka zo aka ba gwamnati ta duba tunda ta ce ta yadda in principle okay aka bata, aka je duk test din da za a yi an riga an gama test din nan, har yanzu fa gwamnati ta tabbatar an gama test din nan, sakamakon nan na test din nan yayi kyau ya nuna cewa wannan
aka
ba za a samu matsala
da ta ba. Aka zo tsayanku cewa IPPS ba ku a ciki,
ba ma cikin IPPS
kuma
ba za mu karbe ta ba saboda za ta gurgunta jami'a ne gaba daya. To da muka kirkiro wannan manhajar sai gwamnati ta ce okay, sai an hada duk wani stakeholder na jami'a, aka zo aka kira basa registrar da duk ma'aikatan da suke, suka zo suka bada assessment din su, aka zo shi ma ya zo ya bada gamsuwa na test din da aka yi. So yanzu muna jiran gwamnati ta zo ta yi amfani da shi don biyan mu albashin mu waɗanda suka gudu a maido su su dawo, don a zo waɗanda ba su da malamai su ɗauka. Duk ga al'amuran nan da dama wanda ya shafi ita IPPS ɗin nan ba za ta yi amfani ba a jami'a. Kuma ni ina so in koma magana ɗalibin nan da ya yi magana, wallahi abin nan ba cikin sanranmu muke yin shi ba, an kai mu makura ne, ba yadda za mu yi. Mu ma muna da ƴaƴan nan kamar yadda mataimaki ya magana, muna da ƴaƴan nan a cikin jami'o'in nan namu, ba yadda zamu, amma abin nan muna yi ne don ɗaliban nan da ci gaban ilimin Najeriya gaba ɗaya shine kawai. To sai kuma yarjejeniya wadda mu yanzu kusan ita muke ganin ma makalƙashi ake yi mana, yarjejeniya wanda albashi fa rabban da ai malamin jami'a ƙarin albashi tun 2009 shekara 13 kenan, shekara 13 duk profesan da ya kai ƙarshe matakin albashi na wannan lokacin har yanzu abinda ake biyan shi kenan, ko kwandala ba a ƙara mashi da albashin shi shekara 13.
Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne, ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne, dan Allah uwaye
shin wannan shirin namu ne yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Zahra Aliyu Fage, sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya da mana shirin baki ɗayan sa, ni ce Amina Bahari Auna ta kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ki sallama da ku, kasance lafiya.